Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 21 ga watan Agusta na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin gabata muku da wannan shirin. Kafin ku ji rahotannin da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya soke ganawa da aka shirya zai da Prime Minister Denmark saboda ba za ta tattauna batun sayarwa da Amurka tsibirin Greenland ba. An kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa na baya-bayan nan tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. Haka kuma shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro baki ɗaya sun faɗi cewa jiya Talata cewa jami'an ƙasa da gwamnatocin suna tattaunawa.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau Laraba ne aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya don su fara gudanar da ayyukansu. Bayan haka za ku ji rahoto akan yadda masu larura ta musamman suka koka akan yadda ba su samu wakili ko ɗaya ba a majalisar ministocin ta Najeriya wadda aka naɗa. Muna kuma ɗauke da rahoto akan kaman masu wato wasu masu fasakwabrin hauren giwa da hukumar kwastam ta Najeriya ta yi a yankin jihar Adamawa. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile Ture shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Donald Trump ya soke ganawa da aka shirya zai da Prime Minister Denmark saboda ba za ta tattauna batun sayarwa Amurka tsibirin Greenland ba. Trump ya kafa saƙon ta kafar Twitter da ke cewa Denmark ƙasa ce ta musamman da ke da mutane masu abin mamaki, amma bisa ga maganar Prime Minister Matt Frederiksen cewa ba ta da sha'awar tattauna batun sayar da tsibirin Greenland, na soke ganawanmu da aka shirya yi nan da mako biyu har sai wani lokaci. A baya-bayan nan ne dai Trump ya nuna sha'awar sayan Greenland daga Denmark. Denmark dai ita ce ta mallake shi, kuma mu kawaye ne na kut da Denmark, kamar yadda Trump ya faɗa ranar Lahadi. Cikin gaggawa, jami'ai daga Denmark da Greenland sun amsa da cewa tsibirin ba na sayarwa ba ne. Tun farkon watan Satumba ne aka gayyaci Trump domin ya kai ziyarar aiki, amma mai magana da yawun fadar White House Judge Derry ya tabbatar da soke ziyarar da yammacin jiya Talata. An kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa na baya-bayan nan tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. Yanzu haka kuma babban manzan Amurka a Koriya ta Arewa yana birnin Seoul. An shirya komai game da maido da zaman tattaunawa da Koriya ta Arewa. Mun shirya tsaf domin shiga tattaunawar da zaran mun ji daga Koriya ta Arewa, a cewar Stephen Biegun, jami'in Amurka na musamman a Koriya ta Arewa, wanda ya isa babban birnin Koriya ta Kudu jiya Talata a ziyarar aiki ta kwanaki uku da ya kai. Biegun ya gana da manyan jami'an Koriya ta Kudu yau Laraba, kwana ɗaya bayan da Amurka da Koriya ta Kudu suka kammala atisayen sojoji na haɗin gwiwa. Ko da yake Koriya ta Arewa ta nuna alamun za ta dawo teburin tattaunawa bayan an kawo ƙarshen atisayen, yanzu dai bata nuna alamun ta shirya magana da takwarata ta Kudu ko Amurka ba. Maimakon haka, sai dai jaridar Radon Simon, mallakin gwamnati, ta soki Amurka game da abin da ta ce ƙudurinta kan abokan gaba da bai canza ba. Tana mai cewa bai kamata ba a ce an yi atisayen sojin Amurka da Koriya ta Kudu ba tun farko. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro baki ɗaya sun faɗi jiya Talata cewa jami'an gwamnatin Trump sun fara zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin Maduro. Da yake amsa tambayar manema labarai a fadar White House, Trump bai bayyana jami'an Venezuela ba da ke tattaunawar. Abin da ya ce kawai shi ne, muna wata muhimmiyar tattaunawa da wasu jami'an Venezuela. Shi ma haka Maduro bai faɗi sunayen jami'an ba lokacin da ya wani jawabi ga al'ummar ƙasar ta gidan talabijin. Ya ce an kwashe watanni ana gudanar da tattaunawar. shugaban adawa da Amurka ke dauka a matsayin shugaban wucin gadi a Venezuela, Juan Guaido, ya fada wa sashen Spaniya na murya Amurka cewa hadiman Maduro ne suka tuntubi jami'an Amurka domin su kare kansu. To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. An rantsar da babban jami'in sojin ƙasar Sudan a matsayin shugaban majalisar mulki soji da farar hula, wanda zai gudanar da harkokin ƙasar har sai an gudanar da zaɓe. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Suna ya bayar da rahoton da ke cewa Janar Abdul Fattah al-Burhan ya yi rantsuwa kama aiki yau Laraba, kafin daga baya kuma aka rantsar da sauran jami'an sabuwar majalisar mai membobi 11. Ana sa ran rantsar da Firayim Ministan da aka zaɓa Abdulla Hamdok kafin faduwar rana yau Laraba. Majalisar mulki ta Burhan ya jagoranta wacce ta yi mulki a watan Afrilu ta kwace mulki bayan da ta hambara dan shugaban kasa Omar al-Bashir, biyo bayan gagarumar zanga-zangar adawa da mulkinsa na shekaru 30. An shirya sabon majalisar za ta zama ta hadaka tsakanin shugabannin soji da masu zanga-zanga waɗanda suka buƙaci kafa gwamnatin farar hula. Daga ƙarshe, tunda India ta soke ƙuri'a cin gashin kan yankin Kashmir, ta kuma mayar da yankin na Himalaya ƙarƙashin ikonta. Fitar da rahotanni daga yankin ya zamanto wahala, ya kuma kasance ko dai jaridan ƙasar sun gaza buga labarai ko kuma suna shan wuya wajen samun labaran. Wannan kobo yana faruwa ne saboda katse hanyoyin sadarwa da aka yi ta hanyar katse layukan waya da yanar gizo ba, amma saboda yana da matukar wahala a shiga yankunan da ake tashin hankali ko kuma a kai ga wato majiyoyin labaran a yankunan da dubban jami'an tsaro suke sintiri. A birnin Senegal da ke zama babban birnin yankin Kashmir da aka shinge domin saka ido akan masu zanga-zangar, yar jarida daga New Delhi Sonia Sakar ta bi ta wuraren duba ababen hawa lokacin tafiyar kwanaki uku da ta yi a birnin a makon da ya gabata. Kuma yayin da gwamnati ke baiwa 'yan jarida takardar izini, ta ce jami'an tsaro sukan kashe mata gwiwa a ƙoƙarin shiga tsakiyar birnin da aka sani da abubuwa yake faruwa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana ma'aikatan sabbin ministocinsa a yau Laraba a birnin tarayya Abuja, Aliyu Mustafa Sokoto ya zanta da wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa akan yadda aka raba ma'aikatan. Amma da farko, Aliyu ya fara tattaunawa da Sunday Dare, tsohon shugaban sashen Hausa na murya Amurka, wanda yanzu aka nada a matsayin sabon ministan matasa da wasanni.
Sunday, me za ka yi game da wannan sabon mukamin naka da ka samu na ministan wasanni da matasa?
Mukamin da ka bani shi da farko na godiya, da birnin yake godiya da yawa ga rayin shugaban Najeriya, President Muhammadu Buhari. Na gode da ya bani wannan amfani da tambafesa ja Najeriya gaba.
To, me za ka canja harkokin wasanni? Mu fara da matasa da wasanni. Me za ka canja a wurin matasa da wasanni ne a gurguje?
Ai, akwai abubuwa da yawa. Matasa suna nan da yawa a Najeriya. Akwai abin da ya dame su, ba aiki, ga maganar makaranta, abubuwa da yawa. Za mu zare programs, abubuwa da za mu yi da zai taimake su.
Me yafi damun ka na san ka san harkokin wasanni da yawa Sunday tun da ka daɗe kana yin su, amma me yafi damun ka da game da batun matasa wanda kake so ka fara aiki a kan su nan take yanzu da ka shiga ma'aikatanka?
Na farko, kina ya bukata mu samu masu aiki abin da ya fi. Kina nan, in gama makaranta ba aiki. Ina nan a samu damu za mu karanta ba. Ina nan ina zafi wasu ne ko kundin kafa ne ko gudu ne, za mu nemi su mu tara su mu ba su ilimi.
yawa
zan fara bikin
to mai da lamar da sai muna taya ka murna kuma muna fatar ka samu nasara a wannan aiki bari in yi magana da Umar yanzu alaikum salam to jama'a kun ji hira da muka dan taba tare da sabon ministan matasa da wasanni yanzu kuma muna tare da shi wakilin namu a can Abuja Umar Faruk Musa Malam Umar me zaka kara mana game da abin da ya faru a yau nan da wannan sababbin ministocin
to wato sababbin ministocin da aka kawo ne aka rarraba sababbin wato ma'aikatu amma dukkan tsofaffin inda suka yi aiki a nan ne aka ban su don haka tunda masu rotation sababbin ministocin da ma'aikacin da suka yi ina ganin gari a gurgurje in faɗi cewa kamar Ali Tantabe na jihar Dandali shi ne sabon minista shi aka kai sadarwa akwai Maryam Katagun ambassador ita abin kai ta ma'aikatar kula da masana'antu da kuma kasuwanci sai George Akure na jihar Benue wanda aka zubar ayyuka na musamman sai Tsofiyamo ma'aikatar da kula da yankin Niger Delta Dr. Muhammad Adamu daga jihar Kaduna shi ma an kai shi wurin ma'aikatar kula da wato yanayi akwai mai gari da jaɓi wanda zai kula da ma'aikatar yan sanda sai Tolin Talin ta jihar Filato za ta kula da ma'aikatar da ke kula da sha'anin mata Sadiya Umar za ta kula da ma'aikatar sabon ma'aikata ke wanda aka kafa ta tallafa jama'a da kuma samar da agaji sai sabon Nono wanda zai kula da ma'aikatar gona Mandi Dere Bashir Mabashi shi zai kula da ma'aikatar tsaro. Abu da zai wannan shi ne sababbin ma'aikatu da kuma da ministoci da aka bai wa wa'annan ma'aikatan.
To madallan Malam Umar sai mun ji sauran bayanan da za ka aiko mana daga baya. Jama'a kun ji Umar Faruk Musa a fadar shugaban kasa da ke Abuja. To mun gode Umar.
Allah gaida Aliyu Mustafa da wannan hirar. A yayin da shugaba Muhammadu Buhari ya rantsar da majalisar ta ministocin nasa su 43 su kuma masu larura ta musamman sun koka akan yadda ba su samu wakili ko daya ba a ayar ministocin. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta hada mana rahoto akan wannan batu.
Comrade Muktar Sale shine mai magana da yawun kungiyar masu larura rashin gani ta kasa.
Muna kira ga mai girma shugaban kasa. Sai kamata a ce an bada mukamman ministocin nan 43 a ce ba mutane masu bukata ta musamman. Ya mai girma shugaban kasa, idan dai ana so a ce ai wa kowa adalci a kasa, ya kamata ai mana. Kuma ministan nan ba ido ne ko kafa ko ya tsuke rike da ita ba, ilimi ne ke rike da ita. Ilimin nan tun daga masu primary high university wanda sun gama suna da degree, muna da masu HND, muna da masu master ma, kai muna ma da professorshi a kasan nan. To dan menene tunda ba wai ido bane ko kafa ke rike da ministan nan? Dan menene mu ba za a dauki ministan nan mu ma a ba mu ba, mu ma a gwada mu a ganin shin menene abin da za mu iya yi, wace rawa za mu taka? Mu ne ma wanda za a ba ministocin, kaga mun rike amana a ciki fiye da mai kafa da mai ido din yanda za mu rike wannan office din da daraja fiye da yanda ba a tsammani.
A wani bangare kuma wakilan kungiyoyin masu larura ta musamman daga jihohi 36 na kasar ne suka cinci rundo a kofar hukumar daukan ma'aikata ta kasa a babban birnin tarayya Abuja. Daya cikin wakilan wanda ya yi tattaki daga jihar Adamawa, Comrade Muhammad Abubakar Gombi, ya mun bayanin dalilan su na tada kofar hukumar.
Maganan aiki ne. Kundin tsarin mulki na kasar nan ya ce duk wani daukan aiki da za a yi a bawa na kasar su kashi biyar. To shine muka bukatan kashi biyar din mu din a bamu raba cikin miliyoyin da muke da su. Al'umman na kasar su na kasar Najeriya mun kai miliyan 20 da wani abu. Ba mu matsawa na koda da inci daya. So don haka wannan 5% din shi muke demanding.
Shi ma dai mai fashin baki a harkokin yau da kullun, kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa ba Barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce doka ta tanaji a yi wa masu larura ta musamman adalci.
Sashi na 411 na tsarin mulki ya ce majalisa tana da damar da za ta yi dokoki wanda ita ta kafa wannan hukumar. Saboda sashi na 41 na tsarin mulkin Najeriya ya ba da yanci na dan adam ya yi walwalashi ya yi tafiya duk inda yake so. Ya je duk inda ya ga dama a Najeriya nan ya tsuguna ya yi mu'amala neman arzikin shi. Musakai ko dabbobi ko mutane marasa ƙarfi ko mutane marasa lafiya, amana ne Allah Ubangiji ya bamu akan mu na mu kokari mu kirke su jibi da ke akwai tsakanin raunin su da kuma mu cikakkiyar lafiyar mu wannan abun shine inda Allah yake so mu rike amana mu cike wannan jibin ta yin adalci a zamantakewa
jami'ar kula da fannin yaɗa labarai ta hukumar daukan ma'aikata ta ƙasa Felicia Eniola ta fito tawa masu larura ta musamman din jawabi inda take cewa
the situation of things on ground about the persons living with disability to give them their right according to them so we are pleading to them now the chairman is not around the PAMSEC is not around they are attending the retreat today retreat
Felicia Inole ta ce a halin yanzu dai dukkan kokari da ake yi na sharewa masu larura ta musamman hawaye a wannan kasa dole ne ya jira domin shugabannin hukumar ba sa nan a halin yanzu suna halartar wani muhimmin taro a fadar shugaban kasa Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Madalla gaida Madina Dauda Jami'an hukumar custom a Najeriya sun kama wasu gungun masu fasa kwabran hauren giwa da kahon bauna akan iyakar jihar Adamawa da kuma kasar Kamaru. Hukumar ta kama mutanen ne bayan wasu bayanan sirri da ta samu akan kayayyakin masu tarin yawa da ta yiwu ake shirin ketarawa da su kasashen waje. Ga karin bayani daga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz.
Ba tun yau ba. Majalisar Dinkin Duniya da masu sauran kungiyoyin kare haƙƙin bani a Adamawa da kuma wasu kasashe suka rattaba hannu. Na haramta fatauci da kuma fasakwabrin hauren giwa da ma wasu manyan namun dawa da ake saidawa a wasu kasashen getare to sai da kuma duk da matakan da ake dauka wasu in su muga kai wannan fasakwabri zuwa kasashen getare inda ko dubon wasu ya cika kan iyakan jihar Adamawa da kuma kasar Kamaru da yake nuna manema labarai wasu kayayyaki da aka kama ciki har da hauren giwaye da kuma kahunan bauna kontrolan hukumar custom mai kula da jihar Adamawa da Taraba Kamaruddin Olumo yace sun samu nasarar cafke yan fasakwabrin ne biyo bayan wani samame da jami'an suka kai akan iyaka
muna da harin giwa kamar 52 an aka masu an kama ne a bakin kogi anan a bakin kogi a cikin kayan aka kawo daga Kamaru
a bisa doka na kasar kasa fatauci ko kuma fasakwabrin harin giwa babban doka ne na kasar kasa me za a yanzu
babban doka ne ko na in fact domin kasa akwai international convention against trade in irin abubuwan nan endangered species sites trading in endangered species ya akwai babban doka against wannan saboda ko WCO ma sai mana rubutu suna da interest akai domin kana zai shi yasa nace muna da liaison da kasan Cameroon meme irin wannan dole mu yi liaison da su daga ina ake kawo abubuwan nan so da su ma za su doki mataki
su ko kama su su yan fasakwabrin harin giwa
to wai koya illa fasakwabrin waɗannan hauren giwa yake ga tattalin arzikin ƙasa sarkin baka Alhaji Babangida Jimeta da ke cikin fitattun maharba masu lasisi a Najeriya yace fa akwai illa ga tattalin arzikin ƙasa
arziki na ƙasa ne shi da dabbobin kansa da kuma shi hauren giwan da shi kafin bauna duk arziki ne na ƙasa bai kamata kuma wasu firaru ya zama daga cikin al'umma su ware kansu su je suna yin wannan harkokin suna azurta kansu su kaɗai ba sai da izinin gwamnati da takardu da komai wanda ya kamata in za a bi tsari kam
bai daga hauren giwayen jami'an na custom sun samu nasarar cafke wasu kayayyaki da dama ciki har da shinkafa da man fetur da ake kokarin ketarawa da su kasashen waje
muna kokari muna maganin masu smoga kama motar theatro na yadibo drum 50 kuma drum guda daya yana da liters 230 duk liter na muke da za cikin truck din ya kama 11,500 liter duk kudin mai nan yana cikin mota din ya kai ₦1,700,000 kuma akwai shinkafa na muka kama sun fi 2,000 an kama ne daga bayan can mubi wanda su kuma daga can Jalingo
to sai dai kuma wannan ko na zuwa ne yayin da yan kasuwa ke kira gwamnatin Najeriya da ta sake dube game da batun hana shigowa da wasu kayayyaki Alhaji Muhammad Ibrahim 86 mataimakin shugaban kungiyar yan kasuwar Najeriya mai kula da jin area 19 ya koyi kira nema da cewa
muna bin custom din muna musu a matakai na tarayya da kuma jihohi muna rubuta gada muna zuwa muna zama da su muna nuna musu illa abubuwan da suke yin nan sannan suna nuna mana inda akwai kurakuren mu
Alhaji Muhammad Ibrahim 86 kenan mataimakin shugaban kungiyar yan kasuwa a Najeriya mai kula da jin area 19 Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon mu anan na cewa karfe 11:20 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago shirin da ya saba tattaunawa da wasu ɗan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da Munira Ado daliba ce a Jami'ar State dake Istanbul Turkiya to yanzu ganin ki wace shekara kamata a ce a ayyana a matsayin inda mata kamata bai ya kamata musu aure koko bai kamata kamar daga wace shekara a matsayin ki ke matashiya
ni a gani na a bari like in taso it's tunda ba wai
kama wace shekara
ba na ganin akwai wani like shekara tunda like mutum ya zama cewa like ra'ayin mutum ne tunda dai kai ne dai zaka zauna a gidan auren nan kamar shekara 18 zuwa 20 haka za iya musu aure depending in sun kai like akwai wa'ansu za ku ga shekaran su 18 amma ba su da wayan sosai ko kuma ba su da experience in sosai ba su san abubuwa da yawa ba so ba kowa bane yana varying daga mutum zuwa mutum so kamar dai 18 din akwai wa'anda sun kai zuwa 20
bar zamu taba kana kan siyasa kike kin karanta abun nan international relation ya kiga siyasar Turkiya kamar ya kiga kasar Turkiya yadda take gudanar da siyasar ta dangane da kasashen mu na Afrika
ina ganin like akwai similarities tsakanin shi da Buhari shi Erdogan and da Buhari saboda like yanda Nigeria take a hargutse ba wai take a hargutse take ba amma dai kamar su shi abin da yake fighting for shine like musulunci a garin amma kuma su a ganin su musulunci ba ci gaba bane
shi Erdogan shugaban kasar Turkiya
so yanda yake a tsaye akan like abin da yake so like shi musuluncin haka shi ma Buhari yake a tsaye akan like ci gaba wan Nigeria yana kokarin shi haka so to dai bambancin shine shi Erdogan is like dictator ne haka sai Buhari well we are like democrats in Nigeria so amma shi kuma shi Buhari matsalar shi guda daya baya fitowa yi like yana kokari a Nigeria but at the same time ka san cewa Nigerians ba su da like ba sa ji did the like wani zubin ana son ci gaban amma ba a bin doka amma kuma at the same time this like kokarin da yake yi baya fitowa yi magana yayi bayani yace ga abinda
ake bukata
ake yake yi ga abinda ba dai fitowa yi bayani to shine dai like matsalan shi amma shi Erdogan da yana like magana gurgurdin
kamar shekaran shi a hindu da ta sabo doka Najeriya ta doka haramta almajiranci haraka abin nan yin bara me ra'ayin ki akan wannan dokar
gaskiya dokar nan a gani na tana da amfani sosai because shine daya daga cikin abubuwan da ke jan mu baya a Nigeria almajiranci saboda mutane da yawa iyaye su like wanda ake turowa almajiranci ana reducing possibility din like ci gaban mu a Nigeria saboda a maimakon su je makaranta su samu ilimi mai amfani su zo su yi su taimake
al'umma
sai kuma su je suna almajiranci kuma ya kasance like sun zama liability a
ga gwamnati munira tambaya ta karshe a cikin shiri da nake na himma a kowane sati ina tattaunawa da matasa waɗanda suke a kasashen waje tambaya ta karshe ita ce wani kira gare ki ga shugaban Muhammadu Buhari akan rayuwar matasa musamman ƴaƴa mata irin ki
kira da zan yi wa shugaba Muhammadu Buhari shine ba yanda a cikin mu mata yanzu a Nigeria ba kowa ne yake da opportunity din da zai samu ya zo kasar waje ba so for wanda suke gida a samu a gyara makarantu like transportations ya zamo like mai sauki a kula da irin malaman da ake sawa a makarantu ya zamanto like mata da maza duka have the same opportunity da za su yi karatu and to go further in their studies
su ci gaba da karatu to da karshe wani kira gare ki ga masu sauraron mu a cikin shirin namu na himma
if we really abinda zan fada shine in har muna son Najeriya ta ci gaba ya kamata mu ma mu dage mu ringa bin doka dan in ba wai muna son ci gaban ne kawai ba kuma ba ma bin doka in aka saka doka in har zamu bi dokan shine zamu samu mu ci gaba a kasar tamu in ba haka ba an sa doka ba ma bi ba wani ci gaban da za ta same mu a kasar tamu dan in har ma mun samu shugaba mai kokari in har yana aiki kuma ba mu abin doka babu wani ci gaba da za ta samu
to mun gode kun je Munira Ado kenan daliba ce a Jami'ar Istik University dake kar Istanbul mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta gargawanda ni Abdul Aziz Adli Toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin Washington DC
Tumadalla a gaida Abdul Aziz Adli Turo yanzu kuma kai tsaye ga Sarfilu da kadar daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
To sakon mu na farko a yau cewa muna yi wa sabbin ministocin next level shirin rantsuwar kama aiki da fatan Allah ya ba su ikon cika alƙawarin da suka dauka sako daga Alhaji Mele Yusuf Fari. Sai kuma sakon mu da ya fito daga matar Ahmad Abacha Macina jihar Yobe. Tace muna taya sabbin ministocin Najeriya waɗanda suka sha rantsuwar kama aiki a yau murnar shirin rantsuwa Allah ya taya su riko Allah kuma ya ba su ikon gudanar da ayyukansu bisa gaskiya da adalci da ma rukon amana. Shi ma sakon mu na gaba yana magana ne akan sabbin ministocin inda ya ce shugaba wato inda ya ce shugaba da Muhammad Buhari ya rantsar da sabbin ministocinsa a yau da za su kasance masu tsoron mai duka su saka kishin ƙasa a gaban bukatunsu. Sako daga Ali Usman Taka Lafiya da Hamza Galadima Sani mai langilange da Malam Umaru wato Kamba Yawuri.
Madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya soke ganawa da aka shirya zai da Prime Minister Denmark saboda ba za ta tattauna batun sayarwa da Amurka tsibirin Greenland ba. Trump ya kafa sakon ta kafar Twitter da ke cewa Denmark ƙasa ce ta musamman da ke da mutane masu abin mamaki. Amma bisa ga maganar Prime Minister cewa ba ta da sha'awar tattauna batun sayar da tsibirin Greenland na soke ganawanmu da aka shirya yi nan da mako biyu har sai wani lokacin. An kawo ƙarshen atisayen haɗin gwiwa na baya-bayan nan tsakanin sojojin Amurka da na Koriya ta Kudu. Yanzu haka kuma babban manzon Amurka a Koriya ta Arewa yana birnin Seoul an shirya komai game da maido da zaman tattaunawa da Koriya ta Arewa. Mun shirya tsab domin shiga tattaunawar da zaran mun ji daga Koriya ta Arewa, a cewar Stephen Biegun, jami'in Amurka na musamman a Koriya ta Arewa wanda ya isa babban birnin Koriya ta Kudu jiya Talata a ziyarar aiki da ya kai ta kwanaki uku. Shugaban Amurka Donald Trump da takwaransa na ƙasar Venezuela Nicolas Maduro baki ɗaya sun faɗi jiya Talata cewa jami'an gwamnatin Trump sun fara zaman tattaunawa da jami'an gwamnatin Maduro.
To masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin a shirinmu na dare za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan batun naɗin sabbin ministoci da aka yi a Najeriya. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyarmu Zainab Abdulrahman ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.